الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو شي غبدي دا وسيك أرمكو jiya mun kawo ayoyi masu nuna hukuncin masu aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake kowa ya san zagi yana cikin aibatawa. Ko menene hukuncin su? Hukuncin su shine kafin rai ne. Tabaraka wa ta'ala yace wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون سيئت لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين باك الله يتبع دون دي يي إزجلي غا الله كو يي إزجلي غا آيويا الله كو يي إزجلي غا منظام الله صلى الله عليه وسلم تون دو أزرين زكاة والله بكر بابا shine ma'anar la ta'tadiru kakku gitta wani uzuri cewa innama kunna nakhudu wa nalab wannan zancin banza ne. La ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan imaninku. Kaga izgili da manzon Allah yana cikin kafirci ko kafirci ne ashe mai yi kaga kafiri ne. To me hukuncin jinin kafiri? Kafiri me matsayin jinin sa? Kafiri mubahud dami ne. An halaccar da zubar da jinin kafiri ko haram ne taba jinin kafiri? Halaccar da jinin sa. To wannan aya in bata zan hujja game da wanda ya zagi manzo Allah a kashe shi ba, me ya hujja kuma? Ko sun huka sai Allah ya ce wanda ya zagi manzo Allah a kashe shi? Eh? Mutane yanzu suna kumfan baki, a ba idan aka ce a kashe wanda ya zagi manzo Allah. Su ba zagi ya muhu zafi ba kashin. Wato har yanzu musulunci na da rayuwa kenan. In dai har musulmi na jin haushi in an taba addinin su, in an taba annabin su. Shi da bakin cikin nasu ai. Ina fatar kun fahimta. To bakin cikin nan ko da shi za su mutuwa. Kun ji daya ko? Ta biyu, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda yake cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ƴan wuta ne. Mun karanto aya je ko ba mu karanto ba? Na uku, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk waɗanda ke cutar da manzon Allah waɗannan tsinannu ne, tsinuwar Allah ta tabbatar musu. To yanzu mutumin da Allah ya wa hukunci da kafiri ne, tsinanne ne, ɗan wuta ne, wani gyara hake neman masa kuma? To Allah ya shirya da mu. To ci gaba dai da kawo dalili na cewa hukuncin wanda ya zagi manzon Allah kisa. Suratul Anfali tabaraka wa ta'ala ya ce if you hear rabbuka ilal mala'ikati
anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu fa ulqi fi qulubi alladhina kafaru
ذلك بأنهم
شاقوا الله ورسوله.
نعم.
ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.
ذلكم فذوقوا.
ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذابا.
To ga wata kuma Allah tabaraka wa ta'ala yace if you hear rabbuka ka tuna ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ubangijin ka yake yin wahayi ilal mala'ikati zuwa ga mala'iku yana ce musu anni ma'akum ya ku mala'iku kakku da mu ina tare da ku Allah tabaraka wa ta'ala yake wa mala'iku wahayi cewa ina tare da ku yaushe ne yake musu wannan wahayin lokacin da an ka zo yakin Badar lokacin nan musulmi suna 313 kafirin Makka suna 250 kaga kafirin sunnan ka musulmi kusan sau nawa sau uku to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turu tawaga ta mala'ika 1000 ana nan sai an ka koma reinforcing da 4000 sai sun ka zan 5000 don haka da mala'ika 5000 an kai yakin to me kafirai za su yi musu kafin su tafi kuma su mala'ikun nan ai ko naman kafirai nan mutum 250 kafirai Makka ai ko isa mala'ikun nan ba za a ce mala'iku na cin naman mutane ko mala'ika 5000 su an ka turo su taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga yakin Badar kafirai suna su 250 to shine kafin su tafi kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala yake musu wannan yace in anni ma'akum ina tare da ku ba mala'iku ba ko mu da adda rankin imani Allah yace yana tare da mu kana tsoron wani abu ko kuma ba Allah tabaraka wa ta'ala ban mallakin komai da kowa yau ko gwamna yace ina tare da kai kana tsoron wani abu sakwato gwamna yace ina tare da kai ya za ka ji sai ka miƙa hankalinka kai yadda ka ga dama to balle shugaban kasa yace ko da yake ko shugaban kasa na tare da kai ana iya kashe ka zabe don daga wasu nan shugaban kasa na tare da su amma aka kashe tsoho mai makarkata ya kashe su to Allah ya shirya da mu ko da yake ba wada maganar siyasa to Allah tabaraka wa ta'ala yayi mala'ikun da anka turo zo su yamke musulmi ga yakin Badar su 2500 sai Allah ya musu wahayi cewa anni ma'akum ni ina tare da ku ina tare da ku da me wannan maiya wace iri ce ina tare da ku bin nasar wal auni da taimako da kuma agaji na zan taimaka muku kuma zan agaje ku zan ba ku nasara eh sai Allah ya ce musu fasabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗanda sun kai imani ma'ana maqsudin tura ku ku tafi domin ku tabbatar da mu'minan na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da za su fuskantar su Abu Jahl ku tabbatar da su ma'ana ku taimaka musu sai Allah ya ce sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ruba da sannan zan jefa tsoro cikin zukatan kafirai kun san tsoro runduna ce guda daga cikin rundunonin Allah to yanzu dibo kaga ashe da runduna biyu an kai yakin Badar runduna farko runduna ta mala'iku 2500 runduna ta biyu kuma tsoro dama Allah ya faɗi yace sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ruba bima ashraku billahi ma lam yunzilbihi alaihim sultana da sannan zan jefa tsoro cikin zukatan kafirai saboda shirkar da suke yi ga abin da Allah bai sanya musu dalili a hada shi da to sababiya wannan shirka Allah zai jefa tsoro hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli an bani abubuwa guda biyar ba a bashe su ga kowa duk wani annabi da ya wuce gabani na ba wanda an ka ba wannan abubuwan guda biyar eh daga cikin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nusirtu bi rubi masirata shahadan an taimaka min da tsoro tsawon tafiyar wata guda in annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zai tafi yakin kafirai tsakanin sa da su tafiyar wata guda sai Allah ya jefa tsoro cikin zukatan su kana fada da mutun sai Allah ya jefa mai tsoronka ai shikenan ya zama ce iso dai za ka yi yan an hadu faduwar gaba hasaran namiji ba ka hausa sun kace daga banka ya fadi shikenan an gama da kai ka zama ce ina fatar kun fahimta to kaga ashe kenan tsoro runduna ce daga cikin rundunonin Allah shi yasa Allah tabaaraka wa ta'ala ya umarci bayan sa mu'mini kar su ji tsoron kowa illa shi tsoro wa ya kamata a ji tsoro ne tsoro ta'ala ya kamata a tsoro ta'ala ya kamata a yo mashi shi ɗaya ga Qur'anin sa ya zance da shi ya ce a tsartai shi kadai wani ban da shi amma mutun da'a akai mai kaji shi amma fa sai in ta kamata gare shi sarkin ka ya zama ko uba ko uwa ko malami ko wanda ya zama dan uwa guji fasiki ga wurin zama har gaisuwa sai in shira yadda ka fi sai ɗaya mu wannan ku zauna don ka amfane shi ka gani tsoro Allah ya ce wala takhshawun nasa fakhshawni kar ku ji tsoron kowa ku ji tsoro na ni dai wa iya ya farhabun ni kadai ku ji tsoro na don haka Allah dai yake tsoro in ka ji tsoro wanda ba Allah ba ka ji tsoro wanda bai kamata a tsorata ba shi ka ji tsoron matsoraci ina fatar kun fahimta to Allah ya shirye da mu sai Allah ya ce sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ruba da sannan zan jefa tsoro cikin zukatan kafirai don haka ya ku mala'iku sai kuma an kai musu tire ne in sun ka zo yaya me ya kamata ina ya kamata su buga sai Allah ya ce fadarbu fawqal anaqi in kun zo wurin yakin to ku buge saman wayoyi ina ne saman waya dayan biyu ko dai nan tsakanin waya da kai asari ko kuma a saman waya kai a kwamce kai ina fatar kun fahimta don haka in ka zo ka san mutum na fin ka ƙarfi amma in ka fi shi iya faɗa ka fi shi sanin wurin bugu sai ka rinjaye shi ya ɗirge ka ya yi ma irin bugun mata ya ɗirge ka ga baya kai ko ka same nan ga makon lahiya ka buge shi ke sai ya wuncile kun san makon lahiya ko ina ne makon lahiya na da ka duke hannu ka tuke mutum nan dole ya faɗi to shine sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya mala'ikun tire ne yace fadarbu fawqal anaqi in kun zo ku sare saman wuyoyi kamar ba mun yi cikin suratu Muhammad ba fadarbar riqabi ko fa imma mannan ba'du wa imma fida'an asaran wuyoyi asare waya ka gani wadarbu minhum kullu bananin Allah yace ku sare dukkan yatsa banan gabubuwa na yatsa jam'i na banana me banana ayaba amma da turanci banana to da larabci banana shine gabubuwan yatsa yatsa to kaga in an ka zo wurin yaki ga tirinin din da Allah yawa mala'iku mu ma ya shafe mu in ka zo maimakon ka sare kafiri ga hannu ko ka sare ga baya ko ka sare ga kafada yi kokari ka sare waya an ce buzu aka gardama an ka ce ba wanda ya san inda raya take yace wallahi shi ya san inda raya take to ina take ce a debe kai a debe kai da an debe kai wallahi mutun na mace to tirene din da Allah ya ba mala'iku kenan asare wuyoyi ko ku asfance kai sannan asare yatsa na hannuwa da kafafu hikimar sare yatsa duk wanda ka buge mai yatsa hannu kaga bai riko makami dole ya saki takobin ko bindigar shikenan ya koma mace in baka samu sa'a yatsa hannu ba ka buge yatsa kafa in ka buge yatsa kafa bai tsayi dole ya fadi shi a hikimar kaga wannan tirenin kenan na yaki ko to shine Allah yace fadribu fawqa al'anaqi in kun ka zo ya ku mala'iku ku tare saman wayoyi wadribu minhum kull bananin sannan ku tare dukkan yatsu nasu su kafin rai kaga kenan menene hikimar ma'ana ku kashe su a kashe kafin rai zalika wannan kisa da an ka ce ayi musu bi annahum saboda su me kaman mai tambaya ta Allah me addalili da yasa ka turu mala'iku ce a kashe kafin ran makka sai Allah ya ce bi annahum shaqullaha wa rasuluhu saboda sun saba ma Allah da manzonsa ashe kenan me ya hukunci wanda ya saba ma Allah da manzonai a kashe shi to sabon saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saba ma manzon Allah ne da kari domin kafiri wanda bai yi imani da manzon Allah ba kaga ya saba ma manzon Allah ko ko wane kafiri ke zagin manzon Allah a akwai kafir dan da ba su zagawa amma dai ba su yadda da shi ba to kaga sun saba mai me hukuncin su kisa duk wanda bai imani da manzon Allah ba jini ne halal ne a zubar kafiri ne abin ga halalun dami wanda halal ne a zubar da ba haramun dami ba halal ne a zubar da jinin kafiri to sai kuma ya kara kamar yadda nace muku wani malami ya faɗi jiya ko wani malami yace zagin manzon Allah kafirci ne da kari domin ba kowane kafiri ke zagin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan ba a taɓa mai imani ya zagi manzon Allah ba duk wanda ya yi imani to bai zagi manzon Allah haka yake ko ba haka yake ba da kun ga mutum ya zagi manzon Allah alama ta farko ya nuna shi kafiri ne bai imani ba sannan na biyu kuma ya ƙara bisa ga kafircin nan ya ƙara da zagi to ku faɗa min in wannan ayar ba ta zan hujjar kashe wanda ya zagi manzon Allah ba ina me yayi hujja kuma wannan ta zama hujja ko ba ta zama ba ta zama sai yace zalika bi annahum shaqullaha wa rasuluhu wannan kisan da an kace mala'iku su yi musu mai zuwa kafirin rai saboda kafirin sun saba ma Allah da manzonsa sai Allah ya ce wa mai shaqullaha wa rasuluhu duk wanda yake saba ma Allah da manzonsa fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin azaba ne Allah ya tsare mu zalikum wancanan ku waccan azabar da an kace ayi musu fa zuqu ku dandane shi ya ku kafirin rai sannan wannan azabar da an kai muku nan duniya mala'iku sun kakkashe ku kisa da kankanci to wannan so mataɓe ne sai Allah ya ce wa anna lil kafirin azaban nar kuma azabar wuta ta tabbata ma kafirai bayan nan sun sha azabar bindiga an kashe su kuma wuta na can na jiran su kaga sama wuta kasa wuta kenan ko to Allah ya tsare mu to kaga waɗannan ayoyin da wa'annan karanta jiya duk hujjoji ne na cewa wanda ya zagi manzon Allah a kashe shi to yanzu ya kamata a yi tambaya to yanzu kai bello ka karanto ayoyi ga zahirin ayoyin ba inda maganar kisa ta taso cewa a kashe kafir a kashe wanda ya zagi manzon Allah amma ka ce wane ne magabacinka da ya fassara waɗannan ayoyin haka nan sai ce akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah malami ne ko ba malami ba ne ahli sunna ne ko ba ahli sunna ba kun yadda da shi ko kuna da tamba ba to ku samu littafin da Sheikhul Islam ya rubuta game da wannan matsalar da muke ciki zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun zamanin sa ake zagin manzon Allah wani ya zaga ya zo ya rubuta littafi gudan gungume ya samu as-sarimul maslul ala shatimir rasul as-sarim takobi al-maslul zarare zararin takobi, takobi ne Ibn Taymiya ya zare akan wa Allah shi atime rasul akan mai zagin manzon Allah. Don haka duk waɗannan ayoyin da na kawo tun jiya zuwa yau duk suna cikin wannan litta. Ibn Taymiya ya kawo su akan hujjar wajibin kashi wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fatar kun fahimta. To yanzu karatun mu na yau gaba gaba ne, to sai gaba ta biyu mun kare da waccan ko yanzu mun ba da dalilin akashi. To sai gaba ta biyu ta shubha da malamai ke kawo lalatattun malamai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake zarai ai an zage shi amma bai taba kashe wani, bai taba sa an kashe kuma ba a taba kashe wanda ya zage manzon Allah ba. Abinda Allah ya mai umurni yayi hankuri, eh, sai mu ce to wannan kan jahilci ne kamar yadda nace jiya ko. Na kawo muku ɗaya daga cikin waɗanda manzon Allah ya sa an kashe akan akan cin mutuncin manzon Allah. Wane ne shi? Ka'ab ibn al-Ashraf. Ban kawo muku labarinsa ba? Sahabban manzon Allah Muhammad ibn Maslamah al-Ansari shi da yaji ƴan uwansa dama suna da zumunta ta jini da Ka'ab ibn al-Ashraf. Sun kaje sun kashe shi. An kashe Ka'ab jiya ko ba a kashe shi ba? An kai da umurnin wa? Da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan kissar mashahuriya ce ta kisan Ka'ab. Nace muku Imam al-Bukhari Habbabi ya kulla babu katil Ka'ab ibn al-Ashraf, babi game da kashe Ka'ab dan Ashraf, sai ya kawo hadisin ku samu sai al-Bukhari ku gani. Sannan wannan labari, wannan kissa ta kashe Ka'ab, annabi ya tura sahabbai ne an zo an kashe mai Ka'ab. Mai laifin Ka'ab ibn al-Ashraf? Mawaki ne, waka yake yana wa manzon Allah zambo sallallahu alaihi wasallam. Waka yake yi, shi ba musulmi ba ne, ba yahude ne, kuma yana cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba amana da an ka zo Madina. Amma da ya zagi manzon Allah har yanzu yana nan kafirin amana? Ai daga cikin ka'ida amana kakka taba mana addinin mu, kana sukar addinin mu balle sukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amana ta walwali wanda an ka baka jininka ya halatta. Ina fatar kun fahimta, ka san yana cikin shi banda wancan dabirtaccen malami ke kawowa. Wai ai ka kiristocin Najeriya kafirin amana ne, don haka wanda ya kashe su lam yari ra'ihatul janna takwalin banza. Me Allah yace a larama, yace wa innaka tu aymanahum min ba'di ahdihim وطعنوا في دينكم
وطعنوا
في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينكثون. تبارك وتعالى يتي وإنك سوء أمانه إن سوء كافرين ولول أمانة دكونك باسو مي ولول أمانة وطعنوا في دينكم سون كاي سوكا ga addininku ashe suka ga addini ga kafirin amana walwala ce. To fadi wace suka ta wace zagin manzon Allah, zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ga addini ko ba suka bace suka? To mutum ya bude baki ya zage ka ce wai kafirin amana, wai bashi amana takwalin banza ɗan dadi arna. Wata'anu fi dinikum sun kai suka ga addininku, sai Allah ya ce faqatilu aymatalku, kashe shugabannin. Shugabannin ku samu shugabannin ku kashe shi, yasa kwanaki ai wanda ta kutse garin har yanzu bai dawo ba. Da matasa sun kata gida, dole zai da an ka tura sojoji. Haka ya kamata ku rinka yin haka, na Allah cewa akan shugabannin daga iskan ma mai tuya ko sai ka kashe ta, gara ka samu wani gungume cikin waɗannan da ke iza so cikin coci suna zagin manzon Allah, su ya kamata a kashe. Sai Allah ya ce faqatilu a'immatal kufr, ku kai shugabannin kafirci. Innahum la aymana lahum, su babu wani alba wata amana gare su. Ga wata qira'a, innahum la imana lahum, ba su da imani, ku kashe su la Allah ya tahu. In so in ku an kama kashe su za su bari. Yanzu akwai wanda kogiyar mami an ka ba kana za su kudu ka baci manzon Allah, don da ka san wanda muka yi mu kogiyar mami an ka ba kashe ba ka za su kudu ka, sai da ka ce wani wuri sai kudu ka ba baci manzon Allah, in ko ka bata ba ha komawa kashi. To wannan kissa ta Ka'ab ibn al-Ashraf da Imam al-Bukhari da Imam Muslim da Imam Abu Dawud da Imam an-Nasa'i da Imam Hakim cikin littafin sa Mustadrak da Imam al-Baihaqi cikin Sunan al-Kubra da kuma littafin sa Dalail an-Nubuwa sannan da Imam Abu Awana cikin Musnad din sa da Abu Nu'aymin cikin littafin sa Ma'rifatu as-Sahaba sannan da Kanzul Ummal na al-Muttaqi al-Hindi ko duk an kawo wannan kissar Imam al-Albani rahimahullah cikin Sahihul Jami' yace wannan hadisi ne sahihi hadisi muttafaqun alayhi yace mai sai ai yazo daga goma kaga kissar kashe Ka'ab ibn al-Ashraf jama'a to mashahuri yace dibo tana cikin Bukhari tana cikin Muslim tana cikin Abu Dawud tana cikin Nasa'i tana cikin Mustadrak tana cikin Sunan al-Kubra da dalailun duk waɗannan littafai ne na ahli sunna da musulunci amma ga malami wanda ya nada an ka nada mai rawani wai shine muftul am yana hauka ga bai san da ita ba don Allah wannan malami ne to ku ce mai ya koma makaranta ya koma makaranta eh kuma kada ya sake in ya sake tau in ya sake wannan tabargaza tau eh tau to sai mu yanzu mun samu mutum na farko da manzon Allah ya tura a kashe ko don ni manzon Allah ya ce a kashe Ka'ab ibn al-Ashraf saboda zagin manzon Allah da yake mawaki ne yana waka yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutum na biyo da manzon Allah ya sa a kashe shine Abu Rafi'in Abdullah ibn Abil Huqaiq ko kuma Sallam ibn Abil Huqaiq shi ma kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo kissar kashe Ka'ab ibn al-Ashraf haka ya kawo cikin sahihi nai game da kashe Abu Rafi'in ina fatar kun fahimta ga hadisi nan anil bara ibn azib kamar yadda imam al-bukhari ya kawo shi yace anil bara ibn azib radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'atha rahadan bara'u dan azib kun san bara'u ko dan azib sahabi shi sahabi mahaifinsa azib sahabi Allah ya kara masa yadda to bara'u ibn azib yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rahadan manzon Allah ya tura wasu jama'a ila abi rafi'in zuwa ga wannan kafirin abu rafi ko su tafi mi zai su kashe shi karkashin jagorancin wani sahabi da ake kira abdullahi ibn atik to da sun ka zo fa dakhala alaihi abdullahi ibn atik baitahu sai Abdullahi ibn Atik shugaban rundunar gadan manzon Allah ya tura je a kashe Abu Rafi'in shi ya shiga gidan na Abu Rafi'in laylan da daddare wa huwa na'imun Abu Rafi'in yana bacci fa qatalahu ya kashe shi wasiru wa cikin wata riwaya duk dai cikin Bukhari yace wa ka kaman mai tambaya ya tambaya mi addalilin da yasa annabi yasa an kashe Abu Rafi'in yace wa kana Abu Rafi'in yudhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Rafi'in ya zan yana cutar da manzon Allah wayo inu alai kuma yana taimaka ma makiya akan sa duk wanda ya san yana kiya da manzon Allah gari wa gari yake zuwa yana neman taimako a zo a taimaka don a zo a yake manzon Allah mai addalilin da yasa manzon Allah ya tura an kashe Abu Rafi'in ko bai tura ba mai addalilin da yasa manzon Allah ya tura kashe Abu Rafi'in saboda cutar da shi da yake yi wannan kissa ta kashe Abu Rafi'in kuma ita ma Imam al-Bukhari ya fitar da ita da Imam al-Baihaqi cikin littafin sa Dalail an-Nubuwa ko da wani littafi Jami'ul Usul fi Ahadith Rasul na Al-Jazari da Mishkatul Masabi na Tabarizi duk waɗannan malaman sun fitar da wannan kissa ta kashe Abu Rafi'in don ta tabbata ko bar tabbata ba madalla to bayan waɗannan biyu kuma lokacin da za ana yaƙin fatahu makka da an ka zo an ka yi fatahu makka Allah ya bada nasara sai annabi ya bada umarni yace mutum shidda duk inda an haga su a kashe su cikin makka duk mutum shidda da cikin garin makka su ne kawai kafirai sai annabi ya ayyana su saboda kamar yadda Allah ke cewa ne jiya yace in na fa an ta'ifatan minkum nu azib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimina wasu bai kamata a kyale su ba balle su tayi yawa kun fahimta to sai manzon Allah ya bada sunan mutum shidda, maza hudu da mata biyu, har da mata akwai ƴan iska kenan. Eh? Maza hudu da mata biyu, mutum shidda kenan. Yace su waɗannan duk inda a koda an gane su leƙi ga suturar Ka'aba a kashe su. Ba dai aka harami annaba ɗakin Ka'aba. Madalla akai dai an ka haramta da Makka ko an ka sa Makka da to in ko sun liƙa jikin su ga suturar ɗakin Ka'aba a kashe su. Umarin da manzon Allah ya bai kenan. Ga hadisi nan yace an Sa'ad ibn Abi Waqqas daga Sa'ad dan Abi Waqqas radiyallahu anhu yadda Allah ya tabbata gare shi kala Sa'ad ya ce lamma kana yawmul fatah lokacin da yinin da an ka ci Makka an kai fatahu Makka ya kasance amman rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annasa manzon Allah ya aminta da duk mutanen garin Makka sai yace man dakhala bayta abi sufyan fa huwa aminun man dakhala almasjid fa huwa aminun wa man dakhala baytahu wa aglaqa babahu fa huwa aminun wanda ya shiga gidan sarki abu sufyan lokacin abu sufyan shine sarkin Makka ya ba amintacce wanda ya tsaye masallacin Ka'aba shi ma ya za amintacce wanda ya shiga gidansa ya kulle kofar gidansa ba a bude kofa shi ma ya za amintacce haka manzo Allah an ka ba kowa aminci in bancin mutun shidda yace amma su waɗannan shidda da an gane su aka shi eh yace amma na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annasa manzo Allah ya ba mutanen garin duka na Makka aminci illa arba'atu nafarin in bancin mutum hudu wa mar'atayn da mata biyu mutum nawa kenan mutum shidda wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace uqtuluhum waɗannan mutum shidda maza hudu mata biyu ko kashe su wa in wajadtumuhum koda kun same su muta'alliqin bi asdaril ka'aba suna leƙe ga suturar Ka'aba ko kun same su leƙe ga suturar Ka'aba ko kashe su dawa dawa wa hum ikramatun abi jahal ikrama dan abu jahal wa Abdullah ibn Khatalin da Ibn Khatalin Abdullah ibn Khatalin biyu kenan wa Maqis ibn Sababa da wani da ake kira Maqis dan Sababa wa Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarhin da Abdullah dan Abu Sarhin Abdullah dan Sa'ad dan Abi Sarhin kaga maza hudu kenan ko sannan da wasu mata biyu zabayoyi ne koyangi ne na shi Abdullah ibn Khatalin shi Ibn Khatalin yana cikin waɗanda manzo Allah ce a kashe to yana da zaba ya guda biyu ba su da aiki illa su zo ya ba su giya su sha su zo su wa manzo Allah zambo su yi waka su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zambo to sai manzo Allah ce a kashe su kenan me laifin annabi ya hana ɗan anka zaki a kashe mata amma yanzu ga fatuwa Makka ya ce ga mata biyu duk inda aka gare su a kashe su me dalilin da yasa ya ce a kashe su saboda cutar da shi da suke zambo waka suka yi mai suna zaki ne suna mai zambo ina fatar kun fahimta to karshe da an ka zo ku Abdullah ibn Khatal ya samu sa'a da yaji an ce duk wanda ya tafi gidan sarki ya za amintacce wanda ya tafi ɗakin Ka'aba ya za amintacce shikenan sai ya ruga bai san umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayar ba sai ya ruga sai ya tafi ya liƙa jiki ne ga suturar Ka'aba ya riƙe suturar Ka'aba jabin jabin to kuma ga umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar yace duk wanda ya shiga Ka'aba ya za amintacce to sai mun an zo an yi fatawa sai an ka ce manzon Allah ya rasulullahi innam da khatalin muta'alliqun bi asaril Ka'aba Abdullah ibn Khatal din da kace mu kashe ga yace ya rataye ga suturar Ka'aba annabi ce faqatul guje ku kashe shi an ka zo an kashe shi an kashe shi ko ba a kashe shi ba madalla kaga an kashe shi sai Maqis ibn Sababa shi kuma Maqis ya gudu yana kokarin barin garin Makka cikin kasuwar garin Makka an kace mai an kashe shi to su waɗannan biyu an kashe su amma Ikrama dan Abu Jahal da ya samu labari shi ka sai ya gudu ya ban matarsa da ya gudu da sai ya tayi hau jirgin ruwa zai na Sham ya hijira ya koma Sham to ana cikin jirgin ruwa an kai tsakiyar teku sai jirgi ya kama tangal-tangal sai ma tukin jirgi sun kace to ya ku jama'a wallahi ku sani gumakanku ba su ceton ku wanga karo kowa ya tsalkake niyya ta ga Allah a komo ma Allah a roƙi Allah sai Ikrama ce magana banza gumaka ba su ceto cikin teku to in ba su yi ceto cikin teku ba kenan ko su tudu ba su yi ceto don haka cikin zuciyarsa yace ya Allah nayi ma alƙawari in ka tseratar da ni daga wannan hali da nake ciki nayi ma alƙawarin zai zo in yi imani da annabinka. Sai jirgi ya koma normal sun ka tsallake da sun ka tsallake teku sai ya aiko ma matarsa sako mata tayi tana can Makka ya baro yace ta ya sauri ta inda manzo Allah ta musallunta. Sai matan ikira matar ta fitan musallunta an ka ce manzo Allah ai matan ikira yace na mijinki yace ya gudu. Sai ta aika mai tace to wallahi mutane yana nan suna zuwa manzon Allah yana ya suna tuba manzon Allah na karɓi tuba su ka dawo waka. Sai ya dawo cikin dare gobe tun da safe sai matan nan tashi yanzu ba kowa san ta musulunta ba sai ta ja shi ta tafi da shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ayyo mace za ta ce tun mijinta ta zo da shi inda manzon Allah tace manzon Allah ga mijina na kawo ina roƙon mai alfarma yace an yafe mai saboda ki. Ikirma yace ma manzon Allah to bari manzon Allah bari in baka labarin abin da ya faru gare ni kaji abin da muna cikin teku jirgi ya kama tangal sai masu jirgi sun ka ce to gumaka ba su aiki nan ka koma ma Allah. Sai nace ah to in gumaka ba su aiki cikin ruwa ba to kenan ko bisu su ba su aiki. Sai ni alƙawari Allah ya tsayar da mu sai da aiko mata nace sai ya sauri ta zo ta musallunta don haka ni ma manzon Allah na musallunta. Shikenan sai annabi ya yafe mishi ba a kashe shi ba. Eh shi ma Abdullahi ibn Sa'ad ibn Abi Sarh shi kuma dan uwa ne na shayarwa ga Sayyidina Usman dan Affana da ya ji labarin manzon Allah yake mai hukuncin kisa sai ya gudu ina Usman ina Usman sai ya sheka yanda Sayyidina Usman dan Affana sai ya koyi to da yaki yallafa mutane suna zuwa suna mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Usman ya jawo shi ya zo da shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ga Abdullahi dan uwana kai mubaya'a da shi. Manzon Allah ya san bannar da shi Abdullahi ibn Sa'd ibn Sarh din gangayi amma kun bai yace ma sayyidina Usman a'a sai ya daga hannu ne ya mubaya'a da Abdullahi ibn Sarh din nan. Abdullahi na kawo hannu ne kuma sai manzon Allah ya jaye hannunsa yake mubaya'a da shi. Usman yace manzo Allah kai hankuri kai mubaya'a da dan uwana. Annabi ya koma mika hannunsa ya mubaya'a. Abdullahi da miƙo hannun annabi ya saki jaye hannu sai da ya haka sau uku to bayan yayi na uku sannan da idan sai yamba Abdullahi ibn Sa'd ibn Sarh hannu sun kai mubaya'a. To bayan yayi mubaya'a sai annabi ya ce masa habban da annan me yasa lokacin da kun haga na jaye hannuna ba a samu ne kashe shi ba. Ai ma'anar jiya sun ni da kun ka gana jiya na ƙi mubaya'a wanda ya sare min kai dai sun ka ce to manzo Allah ba kai mana ishara ba yace a to ku ko ai baya halatta ga annabin Allah shi kha'inatul a'yuni shi yaudara idanu baya yiwuwa ga manzo Allah ƙarshe dai an ka yafe mishi. Ina fatar kun fahimta kaga cikin maza hudu da annabi yake mu hukuncin kisa an kashe biyu an yafe ma biyu to su waɗancan zabayoyi fa su kan duk an kashe su. Don haka manzon Allah ya sa an kashe masu cutar da shi ko bosa ba to irinsu suna nan da yawa bari mu tsaya koda ga waɗanga. Eh to yanzu mu koma ga shubha ta gaba wadda ita a kusan ta ƙarshe ga wasiƙan mu. Yanzu dai ittifaqan mu bamu da wani sabani hukuncin wanda ya zagi manzon Allah menene kisa to amma duk abin da an ka ce haddi ne na kisa wake da haƙƙin tsayar da shi wake da haƙƙin tsayar da haddi shugaba na musulunci wannan bamu da jayayya ko kutancin azzara game da wannan to amma yanzu irin halin da muke ciki yanzu babu wani shugaba mai tsayar da haddi an yi ta zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garuruwa daban-daban ana kai kotu babu mutum guda da an ka yanke masa hukunci to yanzu haka za mu zura ido mu kyale arda su yi ta zagin annabin mu a'a. To sai yanzu an ɗauki hukunci da hannu irin yadda yaran nan na Sakkwato sun kai matasan Sakkwato Allah ya saka musu da alkhairi ba za mu gushe ba mu nemi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi inda ba su kashe Debora ba da yanzu bakin ciki na nan ba sai aka wanda ya mutu ba Sakkwato saboda to amma kashe ta da sun kai kuma kisa na wulakanci shi ya cire mana bakin cikin Allah shi musu albarka yawa muna kiran matasa na kowane gari su yi koyi da matasan Sakkwato. Dama matasan Sakkwato shi kokin mujahiduna ne. Ba yadda za a yi su lalace. to yanzu in ya zan babu hukumar da ke tsaye da haddi kuma ga mutun ya gunduma ma manzon Allah zagi sai wani ya dauki hukunci da hannu yayi daidai ko bai daidai ba a'a ba ku an ka tambaya ba ai ni ne ke yin fatawa yayi daidai sai nace in an ka dauki hukunci da hannu ga zagin manzon Allah yayi daidai in babu hukumar da ke dauka hukunci kamar yanzu Najeriya yaya kaka tunane in an taba ka ko an taba manzon Allah ayi hukunci ku bari in jawo ku baya farko hawa wane ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ko farkon hawansa bai yi shekara guda ko iyaka ta shekara guda da ƴan watanni da hawa sai an ka sami shigo ba kun tuno da ba sai da ya koma kamar fatalwa da bakinsa bayan ya dawo yayi ta kutsu da shi da mu da ke tare da shi duk sai da mun ka yanke kauna iyaka dai mun dukufa ga addu'a sababiya addu'ar da ni da mun ka yi nan mun ka dukufa har takarda ya rubuto mini yana godiya ga waɗannan addu'o'i da an kai mai ya samu lafiya majalisin Bello Yabo ina tsammani irin wannan takarda Najeriya malami dai ina tsammani ƴan kalilan adda irin wannan takarda da Buhari ya rubuto mini tana nan har yanzu amma na yi kusa kone ta ya rubuto mai takarda yana godiya ga irin addu'o'in da an kai mai ina fatar kun fahimta to da an ka zo lokacin nan Buhari yana Buhari ne kafin ya kwanta yana cikin kwarjini ne ana son sa ƴan Najeriya na son sa an ka same guba yau wahala yayi fitar kutsu abinda ƴan Najeriya sun ka so lokacin nan a nada committee a bincika su wane ne sun kai wannan aiki kada gwamnati ta yi musu komai a fada ma ƴan Najeriya dai alƙinin da za a yi musu ta ishe su musiba sai an ka share maganar nan kamar komai bai faru ba to yanzu da baki ne bayan ya dawo ya fadi yace rayuwa tai with all ups and downs in the military haka yake cewa duk da fadi tashin da akwai cikin gidan soja fadi tashin da sun kai fama da su gidan soja yace rayuwa tai bai taba wahala irin wahalar da ya ga wannan gobar da an ka sami shi ba Allah da ya kaddare na kwana gaba an ka zo shikenan Buhari yayi kamar as if nothing happened ba wani wanda an ka hukunta ko sunan su ba a fadi balle mu mustofin alƙida da sauran to yanzu mutumin da an ka so ɗibar rayuwa ta ya kubuta kuma ya kasa ya dauka hukunci kana tunanin gobe an kai mai ya dauka ma hukunci ba haka Najeriya tun sannan mun ka san Najeriya suke take ba a yin hukunci to tun da ba a yin hukunci kuma ga arna suna bude baki suna zagi annabi sai mu kyale su a ba za mu kyale su ba sai mu yi mi sai mu dau doka ga hannunmu in mun dau doka ga hannunmu muna da dalili ko ba mu da a ba ku an ka tambaya ba muna da dalili to yanzu ga wasu hadisai na kawo muku ingantattu wanda duk anda magana game da waɗannan hadisai ina nan na bude kunne ina saurare ne ku malamai ku saurara ga hadisai zan fito da su na daukar doka ga hannu a dauki doka ga hannu kuma ba doka karama ba doka babba ta akashi ina fatar kun fahimta hadisi na farko hadisin Abdullahi dan Abbas ko kuma sai hadisin Ikrama mu fa Allahu akbar wan ga da annabi ya hukunta kisa to Ikrama ta kala Ikrama ya ce haddathana Ibn Abbas radiyallahu anhu don Allah kowa ya saurari wannan hadisin da idon basira ku ji yadda yake haddathana Ibn Abbas radiyallahu anhu dan Abbas yadda Allah tabbata gare su ya ba mu labari anna a'ama cewa wani makafu kanat lahu ummu waladin ummu walad ta kasance gare shi makafin nan sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya makafci makaho ne to yana da ummu walad me tace ummu walad ko yangar ka baiwarka wanda ka sadaka kai ya amfani da ita hatta haihu da kai ko da barin ciki ne ko da dan da ta ga bai zo da rai ba in dai mai gidanta wanda ya mallake ta yayi amfani da ita hatta yi cikin ta haihu ta zama ummu walad muna tare to me hukuncin ummu walad tana da wata extraordinary daraja akan sauran bayi ita mai gidanta in yayi tsaya kamar kusun masallaci kamar beran masallaci ba zai sai da ita ba ba a sayar da ummu walad ga mafi ingancin zance ba a bashe ta haya ta yi aiki na wulakanci irin yadda ake bayar da sauran bayi sannan ba a kyauta da ita. Amma kuma tana nan koyan garshi mai gidanta, jiran ɗaya take ya mutu, ta yi ta addu'a, ta tahi ta yi ta ƙiyamul layl, Allah ya kashe mata shi. Yana mutuwa shikenan ta zarɗiya. Shine hukuncin ummu walad. Sannan duk ƴaƴan da za ta haihuwa da mai gidanta, to ƴaƴa ne ba bayi bane. Amma da zai auren ma wani ita, to duk ƴaƴan da za ta haihuwa bayansa ne. Yadda ake ɗaukar tumaki a kai kasuwa, haka ake ɗaukar ɗiyar a kai kasuwa. Yanzu mun fahimci ummu walad. To ɗan Abbas ya ce anna a'ama wani makaho kanan lahu ummu waladin, ummu walad ku bayewa, ummu waladin ta kasance garai. Tashtumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tana zagin annabi. Subhanallah, ya nuna ba musulma bace kenan. Ahlul kitabi ce wata kaufihi tana abkawa ga cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma sahabin nan musulmi ne, wannan makahun musulmi ne, sahabi ne. Ummu walad din nan tashi kafira ce, kullun sai ta zagi manzon Allah. Fayan haha, shi wannan bawan Allah makafo yana hana ta, ki ba taba manzon mu fa, ba a taba manzon mu. Jallayi ne ba a tsallakawa. Falatan tahi ba ta hannuwa. Wayar juruha yana tsawatar ta falatan zujuru ba ta tsawatuwa taurin kai gare ta. Ala, ɗan Abbas ya ce fallan ma kanar za ta lailatin, da wani dare ya kasance, ja'ala sai ta shiga ta ƙaufin nabi, tana cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam, wata shtumu kuma tana zaginsa. Da daddare, ashirar na ajali ya yi. Fa akhadha al-migwal, sai makafin ne yace ya samu wata yuka da ake kira migwal, wata yuka ta bata yi tsawon kamar takobi, amma bata yi girman, bata yi tsawon takobi ba, yuka ce. Sai ya samu yuka, fa wada'ahu, sai ya zo da daddare kamar saduwa zai yi da ita, bismillah, ta kwanta, sai ya hau kamar saduwa zai yi da ita. Shikenan fa wada'ahu, sai ya sanya yukan nan fi badani haka cikin ta, ya burma mata yukan nan ga ciki. Wata ka alaiha ya kwanta a kanta, faƙatalha ya kashe ta. Me dalilin da ya kashe ta? Saboda zagin annabi sallallahu alaihi wasallama, ya kai ma shugaba, to ku tsaya ku jiya. Fawqa bainar rijlaiha diblun, ashe tana da ciki. Sababi ya ɓurma cikin ta da ya da yuƙa, sai ciki ya faɗo tsakanin ƙafafunta. Da ya faɗo, Allah ya ƙaddara dangan dai bai mutu ba. Faladakhat ma hunaka biddami, duk ta ɓata abinda a wurin nan da jini, jini ko ina kaca-kaca, yuka yasa ya ɓurma mata ga ciki, don haka jini ko ina. Falamma azbaha, da gari ya waye, zikira zalika li rasulillahi, sai anka ambata ma manzon Allah, manzon Allah an yi kisan kai amma ba a san wanda ya kashe ba. Makahun ne ya kyale ya sha toka, ba wanda ya san cewa shi ne. Ya kadi an gane ta matatta, an ɓurma mata yuka, sai anka zo anka wada manzon Allah, yau an yi kisan kai cikin garin Madina. Fajama'an nasa, manzon Allah ya tara mutane hadda makahun nan. Faƙali ya ce an shudullah rajulai, ina haɗa mutum da Allah, fa'ala ma fa'ala, da ya aikata abin da ya aikata, li alaihi haƙan, wanda yake ina da haƙƙi a kansa, illa ƙama, in ya san ina da haƙƙi a kansa ya miƙe tsaye. Faƙamal a'ma, sai makahun nan ya miƙe, ya takhatan nasu, yana tsallakan mutane, yana can baya, sai ya kama tsallakan mutane don ya kai inda annabi sallallahu alaihi wasallama. Wa huwa yatazalzalu, yana bakarkata, an waɗan taurikiɗi. Hatta ka'ada baina yadayi annabi sallallahu alaihi wasallam, sai da ya zo gaban annabi ya zauna. Fa qala yace ya rasulullah, ya manzon Allah, ana sahibuha, ni ne ma'abucinta, ni ne wanda ya aike, ni ne kashe ta. Ai ba aikin boyo ba ne, ni ne kashe ta manzon Allah. To me dalilinka? Sai yace kana tashtumuka, ta zan tana zaginka, wata ƙaufika tana abkawa ga cin mutuncinka. Fa anhaha, ina hana ta falatan ta hibata hannuwa, ba ta dainawa. Wa azjuruha, ina tsawatar ta falatan zujuru ba ta tsawatuwa. Wali min habnani, kuma ina da ƴaƴa biyu da gare ta waɗanda na haifa da ita. Mithlul lu'lu ataini, yadda kasan lu'lu ta haifar min ƴaƴa masu mugun kyau, ga kyawo, ga haiba, ga kwarjini, yadda kasan lu'lu ta haifar min ƴaƴa. Masha Allahu barakallah. Wa kanat bi rafiqa, kuma wallahi zamantakewa mu ta zama mai tausasawa gare ni. Ban da wata matsala da ita ga zamantakewa, matsala ta ɗi zagin kada ta kai. Fallan ma kana albariha, bai kamata a raga mata saboda ƴaƴan nan ba, bai kamata a raga mata saboda kyauta da ta kai mai ba, amma da ƴaƴan nan da kyauta da ta kai mai, da mutuncin manzo Allah wahi girma, mutuncin manzo Allah, don haka bai ga ƴaƴan nan ba, bai ga kyauta da ta kai mai ba, yace kashe ta. jama'a mutuncin manzo Allah karami ne to falamma kana al-bariha da jiya ta kasance al-bariha jiya kafin yau da jiya ta kasance ja'ala sai ta shiga tashtu muka tana zagin ka wata kaufika tana abukawa ga cin mutuncin ka fa khasul mijwal sai ni riki yuka fa wada'atu ni sanya yukan nan fi badani ha ga cikin ta ni kamar saduwa da ita zanyi sai na furma mata ita ga ciki wata katu alaiha na kwanta akan yukan hatta katalto a zaida da tabbatar da na kashe ta kun ji wannan yanzu kun ji yadda abin ya faru bawan Allah nan ya kashe koyan gaskata saboda ta zagi manzo Allah ko bai kashe ba ya kai karar ta wurin hukuma wane ne hukuma lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani shugaba da za ku kwatantawa da manzo Allah to ga manzo Allah zanne ga gari amma ba aka yi mai ba to yanzu bi a hukuncin da manzo Allah yi fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace alashhadu ku sheda ya ku taron jama'a ba annabi ya tara mutane ba ku sheda anna dama ha cewa jinin ta hadarin ya tafi ga banza alashhadu ku sheda ya ku jama'a anna dama ha hadarin cewa jinin ta ya tafi ga banza alashhadu ku sheda ya ku jama'a anna dama ha cewa jinin ta hadarin ya tafi ga banza me ma'anar wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam jininta ya tafi ga banza saboda kullun an ka zubar da jini an kai kisan kai to dayan uku ko dai in kisan ganganci ne to sai ai kisasi kamar yadda Allah ya faɗi cikin Qur'ani walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaquna sai ai kisasi yaya ake kisasin suratul ma'ida Allah ya kawo mana ayat kisasi yace wa katabna alaihim fiha annan nafsu bin nafsi anna an-nafs bin-nafs wal-ayn bil-ayn wal-anf bil-anf wal-udhn bil-udhn was-sinn bis-sinn wal-juruh qisasun sai yace fa man tasaddaqa bi fa huwa kafaratullah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun anna an-nafsa tuqtal bin-nafs ana kashe ta saboda ta kashe rai to ko dai ayi qisasi in kisan ganganci ne in kuma na kuskure ne to ba kisasi za a yi ba sai a yi mai sai a biya diya diya haƙin wace ce haƙin ɗan uwa ne da an ka sa bakin ciki ka kashe musu ɗan uwa ka sa musu bakin ciki to a biya su diya ina fatar kun fahimta bayan an biya diya sannan sai a yi kafara shi ko har kafara haƙin wane ne haƙin Allah tabaraka wataala me ya kafara kisan kai ko a yanta ko yanga ko kuma a yi azumi wata biyu jere da juna babu ciyarwa ga kafara kisan kai ina fatar kun fahimta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam don ya nuna babu kisasi babu diya babu kafara sai yace alashhadu anna dama hadarin ku sheda cewa jinin ta tafi ga banza an kashe banza Allah shi gafarta wa babban malamin musulunci masanin shari'a masanin shari'ar Allah masanin shari'ar nasara wane ne shi Dr. Mansur Isa Lawaya kun san Dr. Mansur Isa Lawaya ba da mutum yana ne mutumin Bauchi ba da labarakallahu fikum Mansur Isa Lawaya ya tafi yayin digiri na harko na shari'a musulunci yayin digiri na biyu yayin digiri na digirgira PhD gare shi ga shari'a ga Islamic law shari'a musulunci don haka ya san doka ta musulunci ko bai sani ba ya san shari'a musulunci ko bai sani ba to bayan ya ƙara digirgira ya samu PhD na shari'a musulunci sai ya dawo bai sai ba sai ya sake enrolling sai je LLB shi yasa kuke jin ana cewa Dr. Mansur Isa Lawa Esquire ya haɗe biyu ya san shari'a musulunci ya san ta nasara don haka ko da hasada yau kana ce ma Dr. Mansur Isa Lawa jahili ma da layauci jahili ko garin suwa ko to ba da dadewa bayan an yi wannan kisa na dubuwar an ka gayyace shi wa'azi wani wuri ina jin cikin jihar Yobe sai ya karanto musu wannan hadisin da yazo ku bari in karanta muku yadda ya fassara sai yace manzo Allah yace alashhadu ku sheda anna dama ha hadarin cewa jinin ta ya tafi jinin da bore ya tafi ga banza Allah ya gafarta wa doctor bai yace ku sheda jinin da bore ya tafi ga banza shi yasa da an ka zo mitin da masu gari ni miƙe ni ce waɗannan yara babu dalilin tsare su sun yi abin da yake daidai da shari'a kuma mun samu su albarka sauran abubuwan da a ciki bai kamata a kawo su ba san lokacin nan wanda ana wannan hayaniya a bari sai ta kwanta sannan a zo a yi gyara daga baya
kun ji wannan jama'a yanzu mi wannan makafo yayi ya dauki doka ga hannunsa kun ji daya wannan hadisi hadisi ne sahihi imamu abu dauda da imamu nasa'i da imamu daruqutni da imamu al-baihaqi cikin sunan al-kubra da imamu tabrani cikin mu'jamul kabir da imamu hakim cikin littafin sa mustadrak al-saydu wadannan imaman sun fitar da wannan hadisi don haka wannan kissa ce sahihi hadisi ne sahihi kun ji na farko an dauki doka ga hannu ko ba dauka ba madalla da an ka dauka manzon Allah kuma da an ka fada manzon Allah yayi fada manzon Allah bai fada ba eh ya tabbatar yace alashhadu anna dama hadarun sai wasu su ce to ai wannan ku yan gaskace ai da ma ku yan gaskaka mallakar kace dukiyar kace don haka yana da dama yayi komai da ita mun ka ce to yayi shin mu dai makasudi shi an dauki doka ga hannu zamanin manzon Allah ko ba a dauka ba kuma manzon Allah an zo an fada mai manzon Allah bai fada ba yace akai wannan da bakahun na akai shi gidan yari to madalla hadisi na farko kenan sai hadisi na biyu wancan hadisin dan Abbas ko to wannan na sayyidina Ali dan Abi Talib yace wa an Ali radiyallahu anhu anna yahudiyata kanat tashtumu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa taqau fihi fa khanaqaha rajulun hatta matat fa abdala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama damaha wa an Ali radiyallahu anhu an karbi wannan hadisin daga sayyidina Ali yarda Allah tabbata gare shi anna yahudiya cewa wata bayahudiya kanat tashtumu an-nabiy dama wake zagin annabi daga kafirai sai munafukai mai imani kan komai raunin imanin su ba zai babbude baki zagi manzon Allah ba cewa wata bayahudiya kanat tashtumu an-nabiy ta zan tana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ta kaufi kuma tana cin mutuncin sa haka naka harajulun sai wani mutum ya makure ta gwada me da ake makura ga wuya da ya shake ta bai sake ta ba sai ta dauke wuta haka naka harajulun wani mutum ya shakure ta hatta ma ta tsaye ta mutu an ka zo an ka fada ma manzon Allah kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi kuma manzon Allah na gagari fa abdala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ya bata yace ita ma yayi mata irin dabora yace jininta ya tayi gaban za shine ma'anar fa abdala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ya bata jininta yace babu kisasi babu diya babu kafara shi ma wannan hadisin rawahu abu dauda imamu abu dauda ya ruwaito shi cikin sunan littafin sunan da imamul baihaqi cikin sunan al-kubra sannan cikin kanzul ummal ya kawo shi cikin miskatul masabi ya kawo shi cikin jami'ul ahadith imamu suyuti ya kawo haka imamu shaukani ya kawo cikin littafin sunanul lauta da sauran malamai shi ma wannan hadisi na sayyidina al-hadisi ne sahihi me wannan hadisi yake karantar da mu wata ba yahudi yake zagin manzon Allah tana cin mutunci wani yan makure ta sai da ta mutu waye umurta ya makure ta ta mutu kowa ya dauki doka ga hannu ko bai dauka ba to da ya dauki doka ga hannu yayi kisan kai ya dauki doka ga hannu an ka zo an ka fada ma annabi annabi yayi mai fada annabi yayi mai hukunci yace akai shi gidan yari yace a kashe shi sai yace sayyidina Ali ke magana yace fa abdalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sai ya bata jininta shi ma wannan irin na dan Abbas ne hadisi ne sahihi ina fatar kun fahimta an dauke doka ga hannu ko ba a dauka ba biyu kenan wasu malamai suna cewa da wannan hadisi wannan kissa ta hadisin sayyidina Ali da kissar dake cikin hadisin Abdullahi dan Abbas duk kissa guda ce nita alhamdulillah su zama guda hadisin Ali ya kara ma dan Abbas karfi maganar dai ta tabbata kenan ko an da mu ba kasudin mu dai mu nuna an dauke doka ga hannu kuma zamanin manzon Allah akwai wata hukuma gaba ga manzon Allah to tun zamanin manzon Allah an dauki doka ga hannu amma annabi bai hana ba balle wani yazo nan ne ya ga lalataccin ba da birtacce ne mun da birta in ba kama mun bakin to muna idza ma mata su fito su ba haka shi sai hadisi na uku shi kuma hadisin Mugira dan Shu'ba sahabi annabi sallallahu alaihi wasallama yace an warradin katibul mugira an karbi wannan hadisin daga warrad wane ne warrad katibul mugira sakatarin mugira ibn shu'ba shike wa rubutu shike wa mugira rubuce sakatarin sa kenan ko anil mugira ya karbo daga mai gidansa mugira dan shu'ba yadda Allah ya tabbata gare shi kala mugira yace Kala Sa'ad ibn Ubada, Sa'ad ibn Ubada wane ne Sa'ad ibn Ubada? Ɗaya ne daga cikin jagororin Lansaru, shugabannin mutanen Lansarun garin Madina. Sahabi ne babba da cikin manyan sahabbai Lansaru. To Mugira dan Shuba yace Sa'ad ibn Ubada yace laura aitu rajulan da naga wani mutum ma'amra a ti tare da matata kana zuwa gida sai kai iskan mu wani kato tare da matarka yaya za a yi Sa'ad yace ladda rabtuhu bi saytu wallahi zan sare shi da takobi takobi zan sa in sare shi gairu musfahin kuma ba mai ina sa fadin takobi ba ba marin sa zan yi da takobi na inda fadin takobi a kai fizan sa in sare shi amma ana in kashe shi kun ji wannan Sa'ad ibn Ubada jama'a wane ne shi sahabi ne daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi yace wallahi da zan iskan mu wanta da matata wallahi takobi zan sa in kashe shi mi Sa'ad yace zai zai dauki doka ga hannu nai babu hukuma nan garin su hukuma ma da babu irin ta tun da zamanin manzon Allah ne to fa balaga zalika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna ganin wannan magana ta Sa'ad wannan ra'ayi na Sa'ad yayi tsauri in kaddi bi irin gumagumman da Allah ya sa ga mana kisan mutun yanzu akan mace kawai mace kawai don mutun ya zo ya kwanda mace ka kashe shi ka kashe rayuwa suna ganin abin yayi girma sai sun kace sun ka faɗa ma annabi annabi ka wa Sa'ad nasiha kaji abin da yace wanda duk yayi iskan mata da matar zai kashe shi shine yace fa balaga zalika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan labari magana Sa'ad sai ta kai ma annabi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sahabban ata'jabuna min girati Sa'ad kuna mamaki game da kishin Sa'ad kenan mi Sa'ad ya nuna mutum ne mai kishi kishin matarsa to akan kishin da yake wallahi shi duk wanda ya tarar da matarsa ya kashe shi takobi zai sa ya sare shi to yanzu jama'a an yi kishin mata amma ku ce kabbakar mu kishin manzon Allah da manzon Allah da matan mu waifi ba ma hadawa ba a ta manzon Allah sai a ce ba ma hadawa ba ma hadawa to an yi kishin mata yanzu mi Sa'ad yace wallahi shi duk wanda ya iska mata zai dauki doka ga hannunsa ko ba shine ma'anar magana ba to sai da an ka faɗa ma manzon Allah mi manzon Allah ce yake dai Sa'ad yayi mai nasiha to yace mai ko alama kakka yi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ata'jabuna min girati Sa'ad kuna mamakin kishin Sa'ad la'ana agayru min annabi yace wallahi na fi shi kishi wallahu agayru min ni ko Allah ya fi ni kishi min ajli girati Allah ai saboda kishin Allah harrama alfawahishi ya haramtar da alfashoshi ma zahara min abinda ya bayyana na alfashoshi wa ma badan da abinda ya koyo annabi yace a kire Sa'ad in yi mai nasiha yace ma Sa'ad kakkai tsakaninku da Allah wannan ba daukar doka ga hannu bane mi Sa'ad yace zai zai dauki doka ga hannu to an dauki doka ga hannu akan mata duk wanda an ka shiga gida ne an hankwa da matarsa an yi provoking din sa an harzuka shi ko ba harzuka shi ba yanda Allah da wanda ya kwanda matarka da wanda ya zagi manzon Allah wane ne ya fi provoking wanda ya zagi manzon Allah to in zuciya ta rufe in kai iskan mutum ta da matarka za ta kobi ha kashe shi kuma manzon Allah bai ce a'a ba in mutum ya zagi manzon Allah mu ha kashe kuna tsammani in manzon Allah na nan mi zai cewa sai yace ishadu anna dama ha hadarun da manzon Allah na nan haka zai ci ga jinin Dabora yace ishadu anna dama Dabora hadarun amma malamai saboda baccewar basira saboda lalaci zukata sun lalace kalla barra ni fi qulubihim ma kanu yaksubuna zukata sun yi tsatsa wai kafira fa kafira ko tana rayi mai amfanin ta abinda Allah ya ce innamal mushrikuna najasun matsayin mushriki ho wurin Allah matsayin kashi tutu danye matsayin najasa ko tana rayi ba wata kima gare ta wurin Allah ba sun kafira ce balle kuma ga ka tabar da tai jama'a shekarar Dabora nawa sakkwato wata bata babu wanda ya bata amma saboda iya shege don ta nuna mana ita ai iska ce ta tatta ai iska ce wai manzo Allah za ta zagi kuma zagi na uba dan kaza kaza zagin da ko danka kawa sai an ce fa kyauta ba kuma cikin garin Sakkwato kai wallahi mun yi arziki wallahi inda ba a kashe ta ba yanzu mun mutu da bakin ciki ya kashe mu Allah mun gode ma da an kashe shegiya amin wannan hadisi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim da Imam Ahmad da Ibn Abi Shayba da Ibn Humaydin da Imam Abu Awana da Imam Tabari cikin Mu'jamul Kabir da Imam Darimi cikin Sunan dinsa da Imam Suyuti cikin Jam'ul Jawami da Imam Hakim cikin Mustadrak al-Sayyid da Imam Tabrizi cikin Mishkatul duk waɗannan malaman guda 11 sun fitar da wannan hadisin amma duk ya boyu ga malamai koko saboda sun zuciya sun makace to in kun makace mu makace za mu yi mu idanun mu biyu sannan in ba ku sani ba to mu ma haka nan zama ba mu sani ba to in ba ku sani ba kun jiya an dauki doka zamanin manzon Allah bai hana ba ina fatar kun fahimta nawa kenan uku to kafin mu wuce wannan hadisi ba Imam al-Bukhari yana cikin wannan kawo shi ba madalla Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi na Mugira dan Shuba wurare biyu cikin littafin sa ya kawo shi cikin kitabun nikahi babul gira sannan ya kawo cikin kitabul hududi sai ya kulla mai babi mai ban sha'awa ku saurara ku ji irin yadda Imam al-Bukhari ya kulla babi cikin kitabul hududi aka wannan hadisi yace babu man ra'a amra'atihi rajulan faqatalahu aka Imam al-Bukhari ya kulla babi babu man ra'a amra'atihi rajulan babi mai bayanin hukuncin wanda ya ga wani mutum tare da matarsa faqatalahu ya kashe mutumin yayi daidai ko bai daidai ba sai ya kawo wannan hadisi don haka jama'a ana daukar doka ga hannu in lalura ta kama ko ba a dauka inda akwai shugabanni ba mu dauka amma tunda babu su to babu kyaliya kuma a maida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abokin wasan kafin rai kun ji wannan hadisi ne nawa kenan na uku sai na hudu shi kuma akwai wani sahabi da ake kira Gawras ibn al-Harith al-Kindi gafara dan Harith al-Kindi sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku tsaya ku jiya annahu marra bihi nasraniyun wani kirista ya shude ga wannan sahabi gafara fada'ahu ila al-islam sai wannan sahabi ya kira ke kai tsawon ga zo ka musulunta yayi ma ga tambada da hukan kuna kuwa cikin wancan banza cikin coci sai wannan sahabin sai ya kire wannan kiristan ya zuwa ga musulunci fatana wallan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kawai sai kiristan nan ya ci mutuncin annabi wa zakaru ya ambaci annabi da aibi kawai sai ya gunduma manzo Allah zaki ina fatar kun fahimta farafa a garfa ya dahu sai shi ko sahabin nan ya daga hannunsa fadaka an fahu yaddada kihancinsa ga wata riwaya garwaye Imam Abu Ya'la ko cikin musnad dinsa yace faqata lahu wa daqa anfahu sai sahabin nan garfa sai ya kashe shi sannan ya daddake hancinsa kun fahimta farfa ila amr ibn al-as sai an ka dauke shi an kai shi inda gwamna lokacin nan wanda a gwamna shine amr ibn al-as kenan ina ne abin ya faru ya nuna masar abin ya faru saboda amr ibn al-as din yayi shugabanci yayi gwamna masar zamanin Umar dan khalifancin Umar dan Khattabi to sai an ka dauke shi an kai shi inda gwamna to ka fadi bota gashi nan ya kashe mutoni ya daddake mai hanci akan ya zagi manzon Allah bai kawo mu hukuma ba yanzu da Amr ibn al-As sahabin manzon Allah shine gwamnan Masar lokacin da wannan abin ya faru wadewa Najeriya wane shugaba zaka hadawa da shi babu shi ko to tsaya ka jiya faqala amrun sai shi Amr ibn al-As sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gwamna sai yace a dai na humul ahad to garfa ka yi banna domin waɗannan mun ba su amana kafirin amana ne ka kashe kuma kaza annabi ya hada kashin kisan kafirin kafirin amana ala garafa sai wannan sahabin da yayi kisa sai yace ma'azallahi ina neman tsaron Allah an na kuna daga mu kasance a dai nahum mun ba su amana Allah an ya zaharu shatama nabiyina akan su bayyana da zagin annabi Allah ya tsare mu daga mu zan mun ba su amana akan su bayyana da zagin annabi inna ma a dai nahum kawai mun ba su amana ne Allah an nukhalliya bainahum wa bainaka na'isan akan mu basu da su da cocicocin su sharadi na farko na amana za mu kyale su da cocicocin su ta yi can duk kuwacin da suka yi ya kulu na fiya ma badalo duk abin za su wani babu ruwan mu sai jam zai ta kuwa wa Allah nuhammilahum ma la yutiquna kuma sharadi na biyu na amanar da munka ba su ba za mu dora musu abinda ba su iyawa abinda yafi karfin su wa in aradahu addu'u sharadi na uku na amanar da munka ba su in wani makiyinsu ya nuface su da wani shairi qatalna min wara'ihim za mu yaki bayan za mu zo mu taimaka musu a kore shi yana cikin sharadin amana wa nukhalli bainahu wa bain akai kuma zamu kyale su da su da hukunci hukuncin su babu ruwan mu da su illa an ya tuna sai in suna zo muna radina bi ahkamina suna masu yadda da hukunci hukuncin mu in suna kawo kara inda muke wannan nan zamu yi musu hukunci da hukuncin musulunci amma in ba kawo wa sun kai ba wannan babu ruwan mu da abin da sun kai fana hukum bainahum bi hukmillah in sun yadda da hukuncin mu sun kawo muna kara sai mai hukunci tsakani da hukuncin Allah wa hukumin rasuli da kuma hukuncin manzonsa wa in gayyabuha amma in sun boye ta lam na'rid lahum fiha ba za mu gitta musu gare ta ba wannan shi amanar da anka ba su qala amrun sai shi amrun nul az gwamnati yace sadaka da kai gaskiya yayi mai fada ya dauka mishi mataki to madalla to yanzu ga ana daraga dare yayi ko yanzu wannan hadisi ne nawa kenan na hudu wannan asar ku diba shi cikin tarihul kabir na imamu al-bukhari sannan da musnad na imamu abu ya'la sannan da sunan al-kubra ta imamu al-bayhaqi sannan da littafin da ake ma talibul aliya imamu al-busiri yace wannan kissa ce sahiha wannan asar ne sahihi kan tagariya don haka mi gafara yayi wannan sahabi mi yayi ya dauki doka ga hannunsa an kai shi inda gwamna kuma gwamna musulmi sahabin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam da aka kai shi bai mai fada ba kun bai mai hukunci ba to yanzu tambayar mu ga waɗannan malamai masu fatobara kun ji waɗannan dai ko yanzu makafin can da ya kashe koyan gasa zamu kira shi dan ta'adda zamu kira abinda ya dabbanci ya kashe koyan gasa shi wannan bawan Allah da Aliyu ba mu labari in ma guda ne in ma wani ne wanda ya makurba yahudiya da ta zage manzo Allah har ya mutu zamu ce mai dabba abinda ya dabbanci ne madalla Sa'd ibn Ubada da yace billahi allazi duk wanda ya saka mata da matar sa takobi zai sai kashe shi zamu ce dabbanci ne ga wannan sahabi gafara shi ma ya buge banasari ya buge shi yadda nake mai hanci ya kashe shi yadda nake mishi hanci shi ma za mu ce ya dabbanci to in bai ya dabbanci ba haka abinda an kai saku ba dabbanci ba ne su masu dabbanci su ne dabbobi masu maganar su ne dabbobi bloody animals dabbobin banza mutanen banza marasa mutunci an zagi manzon Allah bai yi muku ciwo ba don an kashe kahira kai muku ko uwar ku ta zagi manzon Allah sai mun kashe ta jama'a dangane da waɗannan asar guda hudu da na kawo an ɗauki doka ga hannu ko ba a ɗauka ba wani hukunci shugabanni sun kai da an ka ɗauki doka ga hannu ko mi ba su yi sun ka ce ya yi daidai tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kaga Amr ibn al-As gwamna ne ya wane gwamna Najeriya zaka hada da Amr ibn al-As sahabin manzon Allah amma ku zo kuna maganganun banza don ku ne mutanen banza manzon Allah duk wanda an ka zagi manzo ne an ka zagi ba mahaifi ne sai da karfi ne ya kare a zagi manzo Allah ku ce mai hankuri mutanen banza mun ki hankuri kun ji wannan to sai matsala ta karshe don haka jama'a muna da dalili na dauka hukunci ga hannu ko bamu da gobe in wani kafiri ko wata kafira ta zagi manzo Allah zamu dauki hukunci ga hannu ko muna shakku zamu dauka wallahi ko gobe an kai wa in uttum uduna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira in sun koma mu koma da mu da su shege ya fasa shege ka fasa duk wanda ya zagi manzo Allah muna kira garuruwa a kashe shi amma ku sa sheda hukuncin kisa ga wanda ya zagi manzo Allah hukuncin wane ne hukuncin shari'ar musulunci ne Najeriya shari'ar musulunci ake aiki da ita to ya kamata ku zama masu wayo masu hankali masu basira kwamon lo ake aiki da shi nan muna yi muku fatawa ne dangane da abinda musulunci ya ce yanzu in ka yi zagi in ka kashe an ka kai ka kotu wace kotu za a kai kotun musulunci ko kotun nasara za a kai ka don hakan ga you have to be extra careful kura-kuran da ake yi in an ka zo irin wanda an kai nan garin a dauki bidiyo wallahi wannan rashin wayewa ne mun ji ciyo kwarai amma sannan ba lokaci ne na zuwa ai gyare-gyare ba amma tunda wutar ta lafa to zamu zo sannan mu yi gyare-gyaren kurakuran da an kai yanzu da sali bayan an kashe Debora sai eh iskan Niger Delta ɗan iPhone sai sun ka zo sun haka kashe Harira da ƴaƴanta hudu mata kun ga bidiyon waɗanda da kashe ta sun yi bidiyo to yanzu kafirai sun yi ku hankali sun kashe da kuma su kashe ta ba iyaka dai kun gane ta ɗaya ga ta kwance an halbe ta da bin da bin da albaru sai da ita da ƴaƴanta amma babu hoton waɗanda kashe ta shine aikin wayewa shine aikin hankali amma kadiba inda mutum zai zo ana bidiyo ni ne kashe ni ne kone ta ga ashana wannan tsakanin da Allah bai daidaya ba mun ji ciyon wannan abin amma wannan lokaci ba lokacin yin gyara bane don in mun ka ce mu hito da su to mun buda mu hukuma dama sai abin da ba daidai shi yasa mun ka kyale amma Allah ya sani ba dubba mun yi Allah daidai da waɗannan abubuwan ina fatar kun fahimta don haka don Allah ku zama su hankali ɗan watannin ba yanzu ba ai shekara guda ba wasu bayan Allah da jihar Osun Osun ne ko ko Ondo ma jihar Ondo sun ka tai wurin gaida Sheikh Dahir Bauchi sun ka tai Bauchi sun ka gaida Sheikh Dahir Bauchi suna dawowa sun kawo Jos Arnan Jos sun ka tai sun kai musu kisan gilla iyaka ko kun ga bidiyo inda aka yi musu janaiza amma kun ga bidiyo waɗanda kashe su yanzu Arnan Jos mahaukata masu shan burkutu sun yi ku hankali ku je ku yi abinda gwamnati ba ta yi da musulunci yace a kashe amma gwamnatin Najeriya ba ta yi da a kashe ba kar ku manta da wannan sannan in an kai kai ka kotu ba shari'a musulunci za a yi ma ba ta da saru za a yi ma amma sai ku zan kamar wasu irin mutane haka don haka ku bar ɗauka ga bidiyo abinda za a yi da an kashe a ta yi cikin siri a kashe da kowa ya wace amma ɗauka da bidiyo tsakani da Allah wannan rashin wayewa ne kar ka yadda hotonka ya fito sannan kai mai dauke-dauke kakka dauka kai ko ka san ko yanzu in mutum ya mutu ba zuwa ga iya na dauko hoton gawa a tura saboda rashin wayewa jama'a da rashin imani to me amfanin nuna hoton gawa ko mina na dai waya ta zama mana musiba don haka ya kamata ku sa wayewa to sai matsala ta karshe an haka shi a sa taya me hukuncin azabtarwa da wuta ga shari'a ta musulunci shi kuma shari'ar musulunci yin azaba da wuta konewa da wuta ya saba ma doka ta musulunci ina fatar kun fahimta gabakin wa kuke jin wannan gabakin belle abu yau ni san wannan wallahi na san shi shekaru babu iyaka da sun kauce amma don me ni kyale kuma hannun ba da goyon baya saboda wancan lokaci ba lokaci ne na zuwa a ce ba a yi bane in mun ka bude wannan kofa to mun ba makiya dama su shigo ayi abin da ba daidai ba amma tunda mun samu yanzu abu ya lafa to sai mu zo cikin ruwan sanyi sai ayi gyara ga waɗannan abubuwa don ka a saki ina fatar kun fahimta to in kun ka samu sahihul bukhari sahihul bukhari كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله باب امام البخاري يقول لك كتاب الجهاد يجي باب لا يعذب بعذاب الله باب ما بيان با اي عذاب ده ايران عذاب الله تبارك وتعالى ميتهتي عذاب الله وتا تو باي حلتا مسلمي سي عذاب ده عذاب الله بن عذاب وتا سي يكاو حديثي غدا بيو حديثن فرقو حديثن ابو هريره Abu Hurairah ke bada labari yace ba afana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'atin manzon Allah ya tura mu cikin wata runduna ba'atin runduna waɗanda ake tura su wurin yaki manzon Allah ya tura mu cikin wata runduna kenan Abu Hurairah yana cikin runduna faqala sai annabi yace in wajadtum fulanan wa fulanan in kun samu dawane dawane ya ayyana musu wasu mutum biyu su dai ne kafirai a'a wani laifi sun kawa manzon Allah da ya taba zuciyar manzon Allah sai yanke musu hukuncin cewa a kone su yace in wajadtum fulanan wa fulanan in kun samu wani da wani fa ahriquhu ma bin nar ku kona su da wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ya ba su Abu Hurairah umarni wannan yakin da za ku na in Allah ya ba ku nasara kun ka kama da wani a kona su da wuta thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya ce sannan daga baya annabi ya ba mu umurni yau gobe da zamu fita sai mun ka zo ban kwana inda manzo Allah zamu wuce ayi muna addu'a ko thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah yace hina arannal khuruja lokacin da mun kai nuhin fita zuwa ga yakin sai yace mana inni amartukum na umurce ku an taho da kufulanan wa fulanan cewa ku kone wani da wani ko wa innan nara lalle wuta la yu'adhabu biha ba la yu'adhabu biha ba mai yan azaba da ita illa Allah sai Allah wuta ba mai yan azaba da ita sai Allah fa in wajadtumuhuma in kun same su fa qataluhuma ku kashe su kawai ina badar kun fahimta don haka yanzu bayan an kashe ya halatta a sataya a bai halatta ba sataya haramun ne wannan shi kan ba kaga bai halatta in an kace mai dabbanci wannan babu illa na fatar kun fahimta ya saba ma shari'a ta musulunci wannan hadisi kuma yace Imam al-Bukhari da Imam Muslim da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i duk sun fitar da shi kaga hadisi ne sahihi muttafaqun alayhi ina fatar kun fahimta yace wa innan nara la yu'adhibu biha illa Allah wuta ba mai yan azaba da ita sai Allah kun ji wannan sai hadisi na biyu shi kuma yace wa an ikramata an karbi wannan hadisin daga ikrama ikraman mutaifa ikrama ibn abi jahl yau ya zan babban mutum Allahu akbar eh asa an yaj'al bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda Allahu akbar an karbi wannan hadisin daga ikrama anna ali radiyallahu anhu cewa sayyidina ali da Allah tabbata gare shi harraka qauman ya kone wasu mutane me sun kai ridda sun kai zindiƙanci sun kai harka su ta ma wuce ridda zindiƙai ne me sun kai me laifin su zuwa sun kai da wata aqida cewa sayyidina ali shi ma Allah ne kaga gugubin ɗan shi'a kenan ko ehe gulat na shi'a sun kace sayyidina ali Allah ne sai an hakawo mai su da rayuwarsa ta baci zuciyarsa ta rufe ko sai yace a kunna wuta an kunna wuta ce duk a jifa su an ka jifa su cikin ramin wuta duk sun hako ne shine ikrama yace anna ali radiyallahu anhu haraka qauman sayyidina ali ya kona wasu mutane me yaje shi ya kona su bacin rai fa balagamna abbas sai labari ya kai ma dan abbas cewa ali an zo mai da wa'anda dinga sun kai idda a in ce shi Allah ne ya kona su fa qala sai dan abbas yace law kuntu anani kan da ni ne lam uhariquhum da ban kona su ba inda ni ne ali to da ban kona su ba la'anna annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala domin annabi ira da aminci Allah tabbata gare shi yace la tu'adhibu bi adhabillahi kada ku yi azaba da azabar Allah wace iri ce azabar Allah wuta kada ku yi azaba kenan da wuta walaqataltuhum inda ni ne nikan kashe su zani kaga ashe kenan komi kafircin mutum abinda kawai an kai yake mai hukunci a kashe shi in an kashe shi kenan ku ta yau amma dai don haka dai yau don Allah kada a koma sa wuta kaga sa wuta ba shari'a bace ina fata kun fahimta kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dai yadda annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace man baddala dinahu duk wanda ya canza addinin sa faqatuluhu ku kashe shi kaga ashe kenan babu umurni na Allah babu umurni na manzon Allah babu umurni na sahabi babu umurni ko wane malami konewa da wuta don haka kuna da wuta bid'a ce to ku nisanci wannan bid'a Allah ya kare mu daga bid'a wanda ya zagi manzon Allah me hukuncin musulunci akan sa a kashe shi yaya ya kamata a kashe shi cikin siri ba tare da an yi bidiyo ba kar ku koma yadda hoton ku ya fito in an zo kashin da kun ga wani zai dauka ce kai a amshi wayan nan tashi ba a dauka kun ji wannan kashewa aka cikin siri kuwa cewar ku hukuma ta su dauke gawa ina fatar kun fahimta to kaga da wannan a asar kuma na sayyidina ali yace rawahu al-bukhari wa abu dawud wa tirmidhi wa an-nasa'i wa ibn majah wa dar-qutni wal bayhaqi wa ahmad da imam al-bukhari da imam abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah da dar-qutni da imam al-bayhaqi da imam ahmad duk sun fitar da shi ma hadisi ne sahihi wadannan hadisan duka sun tabbata duk suna nan cikin sahih al-bukhari me suke nunawa cewa haramun ne ayyan azaba da wuta ba mai azaba da wuta illa Allah ina fatar kun fahimta to da wannan kuma zan ce to yau wasiƙata ta cika haza wassalam ina fatar Allah ya sa ta kai ga kunnuwan wadanda an kai saboda su. Don haka kuma kun ji a don Allah kada a sake konewa da wuta. Sannan don Allah kada a sake daukar bidiyo, ka kowa ya koma ya da hoton sa ya fito ga bidiyo. A kashe cikin sidi ku ta yau. Kamar yadda suka yi mana madal da kada zai yi, sai dai a tayi can gwamnati su zai amfani da technicalities ɗin ta binciko su. Amma dai ba a ga hoton su ba kamar yadda kuka yi. Kaga na Sokoto an yi bidiyo, na Abuja an yi bidiyo, kaga ƙawayenci ya shiga tsakani da Allah. Abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara. Inda kuskure ya afku Allah shi yafe mini shafe cikin zakatan ku. Allah ha ƙara tsira da aminci da albarka da rahama ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka saukar da kaskanci da azaba da fushi da la'ana akan duk wanda ke kiyaye da manzon Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.